عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم نادايا قواتن سفر شكرا تجبود تريه لدى أربعين دا بقي أي هجة من صنع الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة وانده زوى أشرين دا شدا قواتن بقي دبوبيو دا أشرين دا دير Allah shi ikon sa da kaddara wasa da hore wasa da ganin daman sa ya kaddara haduwan mu a cikin wannan babban birni na dutse a wannan jiha ta mu ta Jigawa a wannan masallaci mai suna masallacin Sayyid Abubakar Siddiq gida dubu yadin dutse tare da mai girma sarkin shanun dutse kwamishinan ayyuka na musamman da sufuri na jihar Jigawa kuma dan uwa abokin tafiya harka addini muna roƙon da zuriyarka da ƴaƴanka da matanka da aikinka duka Allah ya saukar ma da albarka yadda ake baka sheda Allah ya sa wannan sheda ta zama karɓaɓɓiya har a gurin Allah ku kuma masu martaba iyayenmu mata ƴaƴanmu mata yayyenmu mata Allah ya muku albarka baki ɗayan ku Allah ya sa ku ga farin ciki a rayuwarku Allah ya sa ku ga albarka a rayuwarku Allah ya muku albarka Allah ya wa karatunku albarka ya wa rayuwarku albarka na yi farin ciki kwarai da gaske da amsa wannan gayyata na ma fi ku farin ciki kuma shi Amir na dan masa gyara akan topic din bai shafi rayuwa a wani guri na musamman ba abinda zamu tattauna a gyaran da ne topic shine matsayin mata da darajar su a addinin musulunci wannan zai hada kowace mace ta shiga ciki kowa za ta ji dadin abin da za a tattauna domin ya shafe ta idan kina karkashin babanki to musulunci ya ce babanki ya kula da ki wajen bayar da ilimi da tarbiyya da ci da sha da sauran inganta rayuwa mahaifinki Allah ya dora mu wannan nauyi kuma ya masa alƙawarin duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata daga biyu zuwa sama ya tsaya ya kula da su ya inganta rayuwarsu ba shi da sakamako a lahira sai shiga aljanna wata mata ta zo wajen Nana Aisha da ƴaƴanta mata guda biyu domin buƙatar abinci ta ce wa Nana Aisha taimaka min da abin da zan ba ƴaƴana sai Nana Aisha ta shiga ɗaki ta ɗauko dabino ƙwaya uku sai ta ba wannan mata sai ta ba ƴarta dabino ɗaya ta ba ɗaya ƴar dabino ɗaya ita kuma za ta ci guda ɗaya da ta ba yaran nan sai suka yi maza suka cinye kafin ta ci nata uwar sai suka ce babu ƙara mana sai uwar ta ɗauki wannan dabino ta sa a baki ta tsaga shi biyu ta ba wannan yarinyar rabi ta ba wannan yarinyar rabi ita ta haƙura uwa kenan wannan abin sai ba wa Nana Aisha mamaki yadda uwa take nuna ƙauna da ƴaƴanta yadda za ta iya haƙura don ƴaƴanta su samu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai Nana Aisha ta labarta masa wannan abu da ta gani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya gwada shi ta hanyar bashi ƴaƴa mata guda biyu zuwa sama ya kula da su yayi tarbiyyar su Allah ta'ala ya wajabta masa shiga aljanna da haka wannan bishara ne ga masu haihuwan ƴaƴa mata ku kwantar da hankalinku ku tsaya ku kula da tarbiyyar su ku kula da ilimin su, ku kula da walwalar su, da cin su, da shan su, da farin cikin su, ku nema musu maza na gari, idan kuka aurar da su ku faranta ranku, ku saran ku inuwa, insha Allah za ku shiga aljanna kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Sannan idan kin yi aure, kin yi sa'a samun miji na gari, shi ma ya sa'a samun mace ta gari, kuma ya tsaya ya kula da haƙƙin da aka dora masa guda goma, ya baki ci, ya baki sha, ya baki sutura, ya baki magani, ya kawo kayan kwalliya, ya kawo kayan tsafta, ya baki ilimi, ya kula da lafiyarki, ya kula da walwalarki, ya kula da darajarki, da mutuncinki, da iyayenki. Wannan mutumin shi kuma ba shi da sakamako sai aljanna. Duk lomar da kika ci, da duk ruwan da kika sha, da duk sabulin da kika yi wanka, da duk omon da kika yi wanki a cikin gida za a rubuta wa mijinki lada. Wanda shi ya kawo. Daka wannan kuwa farin ciki ne da jin daɗi ga masu aure, wahalhalun da kuke na shiga rana, da shiga gona, da kiwo, da zuwa kasuwa, da zirga-zirga, don ku rufa wa iyalanku asiri, ku kawo musu abin da su sha, su sutura, su magani, ku ma kuna jiran sakamako a gurin Allah. Idan kuma kin tsufa, sai nauyi ya dawo hannun ƴaƴanki, su kuma ƴaƴanki ba za su shiga aljanna ba sai sun kula da ke. Ba za su samu jin daɗin rayuwa sai sun kula da ke. Wabil walidaini ihsana, a kyautata ma iyaye, aljannarka tana ƙarƙashin tsawon mahaifiyarka. Da haka a lokacin ita kuma uwa za ta ci moriyar ɗaukan ciki da wahalar ciki, za ta ci moriyar naƙuda da shayarwa da reno da kulawa na ɗanta da ta yi. Ita ma sai kuma ɗan ya zama ya shiga aljanna saboda ita, ita ma ta shiga aljanna saboda shi. Kun ga a waɗannan matakai guda uku babu inda mace bata samu kariya ba. An kare ta da mahaifinta tana yarinya, an kare ta da mijinta tana mata aure, an kare ta da ƴaƴanta idan ta tsufa ta haihu. Shi yasa za mu kalli wannan daraja da addinin musulunci ya wa mata, domin mu ƙara sanin, mu ƙara riƙo, mu ƙara ƙanƙame addinin musulunci, ko mu ƙara yi wa Allah godiya. Na farko shi ne Al-Qur'ani cike yake da bayar da labari, da bayar da ƙistoshi, da bayyana matsayin mata, sawa'un kowane irin mata a Al-Qur'ani ya yi bayani a kansu, na kirki da ba na kirki ba, wacce ta yi sa'an miji da kuma wanda ya yi sa'an mata. Al-Qur'ani mai girma a cikin suratul Nisa, kun ji ma suratul Nisa, ya buɗe wannan sura da wata aya da aka yi magana a kan annabi Adam da matarsa Hawwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. A wannan aya Allah ya kira ga duk duniya gaba daya, ti daga farkonta zuwa karshenta, wanda suka wuce da waɗanda suke yanzu da waɗanda za su zo, dukkan su Allah ya kira su ya ayyuhan nasu. Mata sun shiga, maza sun shiga, kowace kabila ta shiga, kowane yare ya shiga, kowane jinsi ya shiga. Waɗanda suka rayu kafin zuwanmu, da waɗanda suke rayu a lokacin zuwanmu, da waɗanda za su zo a bayanmu, duka Allah ya dunkule su ya kira su ya ayyuhan nasu. Sai ce ittaqu rabbakum, ku kiyaye Allah. In Allah ya ce ayi, ku tashi ku yi. In Allah ya ce a bari, ku bari. In Allah ya ba ku, ku gode. In ba ku samu ba, ku yi haƙuri. In kun masa kuskure ko kun masa laifi, ku yi nadama, ku ce kun tuba, zai yafe muku. Shine ma'anar ittaqu rabbakum. Allazi khalaqakum min nafsin wahidatin, wanda ya samar da ku daga rai kwaya daya, shine abuna Adam. Da Allah ya halicci annabi Adam tsawon sa zira'i 60, fadin sa zira'i 7, Allah ya busa masa rai, sai ya kariya ya diba daga jikin kashin sa na hakarkari bangaren dama sama, sai Allah ya yi Hawwa'u. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha, daga annabi Adam sai ya halatta masa matarsa, wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa, duk wata mata da ke yawo a duniya da duk wani namiji da ke yawo a duniya zuriya ne na annabi Adam. yace ya ayyuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadala li arabi ala ajami wala ajami ala arabi wala abyada ala aswada wala aswada ala abyada illa bittaqwa kullukum min adam wa adam khuliqa min turab yace ya ku mutane Allah ku dai ne baban ku dai ne jinsin ku dai ne asalin ku dai ne uwar ku dai uban ku daya daga gare ku ne Allah ya baza maza da yawa ya baza mata da yawa wani Allah ya kaddara ya zama baki wani ya zama fari wani ya zama mace wani ya zama namiji wani ya zama dogo wani ya zama gajere wani mai kiba wani seniri wani fari wani baki wani kabila kaza wani kabila kaza ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi attaqakum innallaha alimun khabir Allah ya ce ya ku mutane na halice ku daga mace da namiji waja'alnakum shu'uban na sanya ku zama dangogi dangi dangi yanki yanki wasu na Afrika wasu na Asia wasu na India wasu na China wasu na kasashen Larabawa gashi nan yanki daban-daban continents din nan Allah ya mu daban-daban yayi mu jinsi daban-daban yayi mu kabila daban-daban yayi mu yare daban-daban yayi mu halitta daban-daban yace ba dan ai rigima bane waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ya sanya mu kabilu daban-daban a Najeriya kadai muna da kabilu sun fi 250 a duniya ana da yare wanda ake kokarin tantancewa an gano sama da 8000 yare daban-daban luga daban-daban wani in yayi baka ji ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم daga ayoyin Allah akwai halittar samai da ƙasa da kuma bambanta yaranku da bambanta launinku aya ce wani sai ya gama magana baka ji me yace ba wani ka gama magana bai ji baka ce ba harafi ne ke fita luga ce ke fita amma baya ganewa kai ma kana yi baya ganewa Allah ya ce li ta'arafu ba li takhasamu ko li taqatalu ba a li ta'arafu dan ku san juna ku fahimci juna ku gane darajar kowa da yake da ita amma ku sani inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi girma a gurin Allah wanda yake jin tsoron Allah wanda yake kiyaye dokokin Allah so da kada Allah ya tashi alqur'ani sai ya gaya mana cewa da maza da mata halitta ne da Allah ya samar kuma ya daidaita su a wani guri ya bambanta su a wani guri Allah ta'ala ya gaya mana da ya samar da annabi Adam ya samar da Hawwa'u to ta hanyar su ne kuma dukkan halittun Allah maza da mata suka yadu to sai Allah ya dinga kawo mana rayuwa haka ta dinga tafiya tsakanin maza da mata maza da mata maza da mata lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya zo ya tarar da wasu abubuwa guda 6 da ba a yi wa mata sai ya kwato musu yancin su ta hanyar wadannan abuwa guda 6 ina son ku rike abuwan nan guda 6 idan an gama karatu zan muku tambaya akan su kada in ta karatu na ni kadai kuna kallo na da wacce ta dauka da wacce ta rubuta da wacce ta haddace da wacce ta fahimta in an gama karatu zan yi tambaya akan wadannan tambayoyi guda 6 sannan zan kawo muku kissoshin mata guda 15 a cikin alqur'ani kuma su ma zan yi tambaya akan su insha Allah abu na daya shine yancin rayuwa kafin zuwa addinin musulunci sai aka dauki kiyama da kiyayya aka dora wa mata kashe mata wulakanta mata tozarta mata ganin mata ba daraja ba kima rashin tausayi ga mata da Allah ta'ala ya zo sai ya soke wannan akwai ayoyi da zan kawo muku guda 5 da Allah ta'ala ya soke kashe mata yace wa izal mawudatu su'ilat bi ayi zambin qutilat idan aka tambayi binnanniya wacce aka turbide ta a cikin kasa me kika yi aka kashe ki ma'ana wanda ya kashe ta shi za a tambaya sai aka jingina tambayar gare ta domin ya san cewa ba zai sha ba duk wanda ya turbide rayuwar Esther ya kashe rayuwarta ya kashe mutuncinta ya kashe darajarta ya kashe kimarta ya kashe martabarta ya batta ba ilimi ya batta ba kyakkyawar rayuwa ya batta ba tarbiya ya batta a wulakance a tozarce ko ya kashe ta ya kashe ranta ko ya kashe rayuwarta ko ya kashe darajarta ko ya kashe mutuncinta duk wannan sai Allah ya tambaye shi bi ayi zambin utilat nabiyu a cikin suratul nahl Allah ta'ala yake ga mana al'adan larabawa wai za bushira ahaduhum bil unfa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib da aka masa bushara mataka ta haihu maimakon yace Allah iraya sai yace me ta haifa in an ce mace ce dhalla wajhuhu muswaddan dhalla wajhuhu muswaddan sai fuskar sa tai baki kirin in an ce sawida yayi baki aswada baki baki iswada yayi baki iswada yayi baki wilik yayi baki sidik yayi baki kirin yayi baki dulum saboda nuna alamar rashin amincewa wa huwa kazim yana cikin kuma kazim cikin bacin rai cikin bakin ciki cikin damuwa ga bakar balarabi aka ce fuskar sa tayi baki kun san damuwar da yawa kuma mai murmushi aka ce fuskar sa ta turnube ta turbude ta turnike sun san shiga damuwa ba kuma komai ya jafa shine an sanar masa matarsa ta yafi yamace wa idza bushira adun bil unsa zalla wajhu muswadda huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi wace kaga yana buya ma kan mutane su ganshi saboda ka a ce ashe an haifi mace wai abun kunya ne ma daka yatawara min al qawmi mimma za min su'i ma bushira bihi sai Allah ya ga mana abinda zai yi ga fuskar sa ta yi bakikirin ga alamar damuwa da bacin rai sannan na uku kuma gashi yana buya kan mutane su ganshi sai Allah ya ce sai wa matan nan da ya haifa yadda ya haifa abu biyu ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab sai wa yarinyan nan daya biyu ayumsikuhu ala hunin ko ya rike ta a wulakance a tozarce ba mutunci ba daraja am yadussuhu fit turab ko ya je turbude ta a cikin kasa mai hukuncin Allah kai sai ya ce ala shelace ku saurara ku ji sa'a ma ya hukumun tir da wannan hukuncin da suka yi wa yamaci wala taqatulu auladakum min imlaq wala taqatulu auladakum khashyata imlaq qad khasira alladhina qatalu auladahum safahan bighayri ilmin wa harramu ma razaqahum Allahu iftiran 'ala Allah waɗannan ayoyin su ne cikon waɗancan da suke magana akan haramci mata da kashe yaya musamman mata saboda tsoron talauci ko saboda talaucin ya faru ko ku kawai wai dan ka a ci tare da su ko kuma dan ba a san jinsin su to sai Allah ya hana wannan abu na biyu a cikin shida da Allah ta'ala yi wa mata shine ba su yanci neman ilimi kafin zuwa musulunci ba za ka yi wata shahararriyar mace doctor ko professor ko shaykha ko muhaddisa babu sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo mata suka cincirundo yadda kuka taru dinnan kuka cika masallaci har waje suka ce ya rasulullah ba za ku ilimi mu ba mu da ilimi muna gida muna kula da yara mu ma ka bude mana makaranta wannan shine first institution da annabi ya fara buɗewa don mata yace ba ne zan dinga zuwa makarantar da ku da kaina da aka makarantar farko ta mata zalla da aka ware don karatun mata institution university da aka bude don karatun mata manzo Allah ya fara bude ta sai kuma shine malamin farko da ya fara karantar da su a wajen karatun ne ma a cikin sahihul bukhari wacce take tambayar sa ya rasulullah da yace musu da yana musu bishara dan ya fahimta wasu ƴaƴan su sirran rasu suna kanana sai ce duk wanda ƴaƴan ta uku suka rasu suna kanana tai hakuri ta bawwa Allah Allah zai sa ta aljanna sai ta tace ya rasulullah ko bi ne yace ko bi ne wata tace ko ɗaya ne yace ko ɗaya ne wannan ya nuna mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude kofar ilimi ga mata su zo su karatu. Nana Aisha tace ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'ahunna al-haya'u min an yatafaqahna fi din. Ma dalla da nagartattun mata irin matan Madina wanda kunya bata tsare su ga barin zuwa su nemi ilimi ba idan ba su sani ba. Za su zo su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mai hukuncin kaza. Ai ga ma kissar Khawlatu bintu Ta'laba wanda suratul Mujadila ta sauka. Mujadila ko Mujadala wanda yake karanta Abdul Fatah ko Bildin? Mujadala ko Mujadila? Akwai wanda ya karanta Mujadila. Min jadala yujadilu mujadalatan. Mujadila ismu fa'il, Mujadala ismu maf'ul. Me yasa aka kira wannan sura da suna Mujadila ko Mujadala? Me ma'anar Mujadala? Jidali yana nufin me? Khawlatu bintu Fa'laba ita ce Allah ya ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Nana Aisha tace ni da nake kusa da ita ga ni ga ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana masa bayani, wani bayanin ma bana ji dan ba da karfi take magana ba, amma Allah ta'ala ya jiyo magana ta, hay aiko Jibrilu da amsa. Wannan mata sun zauna da mijinta har sun tsufa. Kun san an tsufa kowa hakuri yake da kowa, ko an dade kuruciya ta kare, kyau ya kare, lafiya ta kare, haihuwa ta kare, na'am sai me hakuri yana karewa. To sai ta bata mijinta rai, sai mata zihari. Abinda ake kira zihari mutum ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa ko wani shashin jikinta, wanda su a zamanin jahiliya in kai haka to wannan matar ta haramta gare ka har abada, kamar yadda babanka ta haramta gare ka har abada. Wannan tashbihin man sa mushabba da almushabbahu bihi da adatu tashbihi da wajhu shabai, to ta haramta kace wance kamar babata take, ko bayanta ko jikinta ko fuskarta ko kafarta, in dai ba dama a zahiri hakan suke ba, to wannan shi ake kira zihari. To sai ya mata zihari, yana nufin ta kwashe kayanta ta tafi kenan ba aure tsakanin su shi da ita. To kuma ta ga ta ƙara kuruciyarta a gidansa, ta ƙara haihuwa a gidansa, kenta ya ƙare a gidansa, lafiyarta ta ƙare a gidansa, ta tafi ina? Kun san akwai mazan da ba su da wannan lissafin, ka je kai sallama da uban yarinya dauke ka ya baka ita, wataƙila ma ku uku kuka zo ya zubar da bi ya baka, ta tsufa a hannunka, ta girma a hannunka, kenta ya ƙare, kuruciyarta ya ƙare, lafiyarta ya ƙare, ta zubo maka ƴaƴa maza da mata, ta yi maka girki na shekara 35, na shekara 40, ba Alhamis, ba Juma'a, ba Asabar, ba Lahadi, ta kula da kai, ta kula da ƴaƴanka, ta kula da bakinka, ta kula da gidanka, ta kula da rayuwarka, ta yi maka komai. Amma sai ta tsufa, sai kuma ka wulakanta ta, ka juya mata baya. Akwai halacci a nan? To shi ne ta taho wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama take neman mafita. Tace ya Rasulullah, mijina ya min zihabi, nasartu lahu ma fi batni wa akala shababi wa nasartu lahu ma fi batni falam ma ra'ani qad taqaddama sunni zahara minni. Tace ya Rasulullah, mijina ya gama cinye min kuruciya, ya gama cinye min lafiya, na zazzage masa yaya, na tsufa, kuma yanzu ya mun zihari. Manzo Allah ya ce to ai haka ake. Yace a ni kam sai a nema mun mafita. Shine Allah ya aiko Jibril ya ce qad sami Allahu, sami' Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Tashtaki ila Allah, tace Allah kai kadai ne zaka fidda ni daga wannan hali. Sai Allah ya saukar da aya yace to daga yau duk wanda yayi zihari ga kafara. In kai matarka irin wannan zihari, zaka ciyar da miskini 60, ka yanta baiwa ko kai azumi 60, shikenan. Sai aka bada mafita, sai ta kirawo mijin, to kai an ce mu shirya yanzu koma gidanka. Tace kuma ina da yaya, in taratuhum ba'u wa in zahabtu bihim ja'u. Tace idan na basu a gidan ba'u wato zarta zasu, in na tafi da su kuma ba abinci wulakanta zasu. In sa akwai matan da suke shiga irin wannan halin, kuruciyarki ta kare a gidan, lafiyarki ta kare a gidan, kyanki ya kare a gidan, kin zuba yaya a gidan to ina zaki ba inda zaki kin ci gida ko
sai shi ga shi dai
oh to da haka ba inda zaki shi ma ba inda zaki ya gida ma ba inda zasu sai da hada ita hakuri to kun ga wannan kissa ta nuna mana yadda Allah yake tausayawa mata tunda Allah ya jiyo abinda tace kuma Allah nan take ya aiko da Jibrilu domin a kawo wannan mata mafita kuma aka kawo mata mafitar da ta dace da aka ce ma ya ciyar da miskini 60 yace ba shi da hali tace ni ina da hali da kudin je kaka ciyar Khawlatu bintu Sa'laba ko kun ga yanzu a cikin alqur'ani mun ji Hawwa'u mun ji Khawlatu bintu Sa'laba a cikin kissar Annabi Musa akwai mata da suka fito guda 5 zuwa 6 na farko ummi Musa mahaifiyar Annabi Musa Allah ya ambace ta alqur'ani kuma ya jingina mata wasu ayyuka daga ciki wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa iza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin anan anyi abubuwa guda 8 Allah ya mahaifiyar Annabi Musa labari 2 umarni 2 hani 2 bishara 2 a cikin aya 1 abu 8 wa auhayna ila ummi Musa wannan labari ne an arbi'ihi ki shayar da shi umarni ne fa iza khifti alayhi labari ne fa alqihi fil yammi umarni ne wala takhafi hani ne wala tahzani hani ne inna radduhu ilayki bishara ce waja'aluhu min al-mursalin ma bishara ce kunga a aya 1 labari 2 umarni 2 hani 2 bishara 2 saka annabi fir'auna da yake kashi yaya maza ita kuma ta haifi namiji sai ta ji tsoro za a kashe shi Allah ya ce ba irin wannan ake kashewa ba danki ba za a kashe shi ba ki shayar da danki umarnin farko in kin ji tsoro labari jefa shi a ruwa kake ji tsoro kake bakin ciki zan maido miki da danki kuma zan maida shi annabi kuma annabin ma cikin manzanni jariri ake gaya wa uwarsa cewa ta haifi manzo mursali annabi kuma aka gaya mata ba wanda ya sai kashe shi amma ki jefa shi a ruwa yanzu jefa da a ruwa mahaifiya ta jefa danta a ruwa in ba Allah ba wa zaka yadda da shi yasa ka jefa danka a ruwa kuma yace maka ba komai amma saboda ta yi imani da Allah ta dauki kwando ta saka danta a ciki ta je ta jefa shi a ruwa tare da yakinin abinda Allah ya faɗa zai cika mata amma duk da haka saboda raunin uwa tace wa qala li ukhtihi qussihi duk da ta yadda Allah ba zai wadanta ko ba zai bari a wadanta komai ba amma ta kira yasu tace ke zo bi shi a baya Allah fa ya ce mata ba abin da zai faru amma saboda uwa uwa ce uwa mai tausayi danta ne tace duk da haka na yadda da Allah amma bi shi qala li ukhtihi qussihi mata sun fito nawa a kissarsa biyu ga babarsa me aikin da babarsa tai haihuwarsa da shayar da shi da kula da shi da jefa shi a ruwa me aikin ɗan uwarsa ta bi shi a baya ta ga ina za shi sai mace ta uku faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana sai aka yi dace a lokacin da igiyar ruwa ta ja Annabi Musa ta tafi da shi ita kuma matar Fir'auna Asiya bintu Mazahim first lady ta zo bakin ruwa rangadi ga fadawa sai ko aka hango kwando yana tafiya wannan kwando yana dauke da jariri su kuma suna zuwa har gida su kashe jariri yau kuma ga jariri a cikin kwando ya zo gaban su dan haka sai tace a dauko shi ana dauko jariri ga masu yanka a gefe suka ce dama Fir'auna ya ce dinna muka ga jariri mu yanka shi to shi wannan shi ya zo har gida ba a yanka shi sai tace la taqtulu asa an yanfa'ana aw natakhizahu walada tace sam dama an ce ba taba haihuwa ɗa namiji ba ƴaƴa mata ce ta haihuwa Fir'auna ba shi da ɗa namiji kuma ya ce shi Allah ne ba shi riri sa Fir'auna ba saboda haka aka tsunto anan Musa aka kawo first lady Asiya bintu Mazahir ta dauke shi ta dauke shi an samu mata nawa kenan mata uku to sai aka ce a nemo wacce za ta shayar da shi tunda jariri aka sanar ana nema a gidan president Fir'auna wacce ta san za ta iya shayar da yaro ta zo akun ga mata za su cika saboda kuɗi ma a ce zaki aiki a gidan president kuma na shayar da dan president ai ba karamin aiki ne mai tsoka ba mata suka cika kowace ta zo ta bashi ruwa ta bashi madara baya karba in ta bashi nono baya karba saboda Allah ya ce babarsa ce za ta shayar da shi ai ya ga mata ita za ta shayar da shi to duk wacce ta ba annabi Musa nono sai ki karba to wannan ƴan uwa ta sa da ta biyo baya a gaban ta duk ake yin wannan abin sai ta ce musu hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun sai ta ce kai ku tsaura ku tsaya in nuna muku wani gida akwai wata mata ta iya shayarwa ita ta ba yaro mama baya ki in nuna muku gida suka ce a take ne ma ki kira wuta sai aka tura daga gidan Fir'auna a je a dauko mahaifi annan Musa ta zo gidan Fir'auna ana neman ta ba sai ta haife shi ba mafi annan Musa ta taho in ka dalla tubidihi laula arrabatana ala qalbiha Allah yace kun ga duk da wannan abin wallahi saura kirista ce dana ne Allah yace sai na rike zuciyarta saboda uwa da da an kira wata ga dan nata ba a kashe ba alƙawarin Allah ya cika ba a kashe dan ta gidan Fir'auna ba an kira wata ki shayar da shi a biya ki amma duk da haka sai da ta gozo ta ce Allah sarki dana Allah sarki dana laula arrabatana ala qalbiha li takuna min almu'minin Allah yace sai na rike na daura zuciyarta ta kasa fada sai ke shi amma tace nawa za a bani haba baiwa Allah ki duba mana tace ni ina ma sai na shawarci miji na ma sai ma ya yadda ta dinga yan ana lallashin ta sai Allah yace farajadnahu ila ummihi kai ta qarra ainuha wala tahzan walita'lama anna wa'adallahi haqq Allah yace sai na maido da shi ga babarsa ta zo ta shayar da shi kuma a biya ta domin ta san alƙawarin Allah gaskiya ne domin kuma in sanyaya mata ido in sanyaya mata ido ta ji dadi a ranta cewa na dawo mata da danta na cika mata alƙawari ta shayar musu da shi har shekara biyu ta gama shayarwa ta ba su dan su dama Allah ya ce to saura alƙawari na biyu zan mai miki da shi annabi da haka a ranta tana jin danta ba zai mutu ba sai ya zama annabi ita kuma uwar gidan Fir'auna tana son sa haka ya zauna a gidan Fir'auna har zuwa lokacin da rigima ta hada dan kabilarsa da dan kabilar annabi Musa da dan kabilar Fir'auna ya zo kawo taimako ya angaje dan kabilar Fir'auna ya mutu ashe wani ya gani da aka zo ana neman waye kashe dan kabilar Fir'auna ba a samu ba ashe Musa ya hankale shi ya mutu to da aka zo aka sake yin fada da wancan sai wani ya ce ah ni ma kana son ka kace ka kashe wani nan da nan labari kai wa Fir'auna Musa dan gidan nan naka shine ya hankale maka mabiyinka ya mutu aka ce a kawo shi cikin fada Fir'auna kuma akwai masoyin sa ya rugo da gudu ya ce fitar da gudu ku ka bar kasar nan ana neman ka za a kashe anan Musa ya fita daga kasar Masar sai doshi Madiyana yana zuwa Madiyana bai san kowa ba kowa bai san shi ba sai ga wata rijiya jama'a suna ɗiban ruwa ga wasu ƴan mata guda biyu a gefe an samu mata nawa biyar ga wasu ƴan mata guda biyu a gefe su ƴan matan guda biyu kiwo suke yi in ba shi mata suna sana'a kiwo suke yi wa baban su tsoho ne sai bi tausayin su a'a waɗannan ai mata ne kuma gashi ana ta kokawa wajen ɗiban ruwa su ko ba za su iya kokawa ba suka koma gefe sai kowa ya gama a ƙarshe su so su ɗiba sannan Musa ga to ga aikin annabi ya zo ga aikin wanda ya san darajar mace ya san kimarta ya zo sannan Musa ya je ya ɗebo ruwan ya ba su suka shayar da dabbobinsu suka koma gida to a al'ada suna koma gida ne da yamma to da su suke ɗiba a ƙarshe sai babansu ya ga sun dawo da wuri a dole ya tambayi dalili me ya faru suka ce wani mutum ne bako mutumin kirki ya ce muke mu ya mana kaza ya mana kaza anan ya ce ku je ku kira shi ke tafi ki kirawo shi fajadihi dahu ma tamshi alastihiya'i sai ga ɗansa tazo tana tafiya irin tafiyar kunya. Akwai tafiyar kunya, akwai tafiyar bazar-bazar. Da mata an suna tafiya tafiyar kunya. Amma yanzu wata mace in ba kauce wallahi za ta hankale ka. Me faru ne wai? Da an aka yi rasuwa iyayenmu ba sa bin layi. In suka ce layin nan ido yayi yawa to ba sa bi. Yanzu ko sai an tambaya wace hanya tafi mutane. Ko ba haka bane? Wace tafi mutane? Da ko mai mutanen ake gudu. Mun san lokacin da iyayenmu ba sa fita unguwa sai bayan asuba su dawo bayan magariba. Saboda dan duhu-duhu yayi ba sa san a gansu sun fita, ba sa san a gansu sun dawo. Yanzu ku zaba ake wani lokaci ya kamata a fita yadda ake za akwai mutane sosai. Ku ga mamancin da yanzu kenan. Saboda haka ihdahuma qala inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Babanmu ne yace in kira ka ya maka sakayya na taimakon da kai mana ka ba mu dabbobinmu ruwa suka sha. Sai ce to mu je. An ce annabi Musa alayhi salatu wassalam malamai suna karin bayani anan suka ce sai ya ce mata kake shiga gaba ni bari in shiga gaba sai ki dinga nuna min direction. Yana tafiya i gabas i yamma i kudu i arewa haka je kofar gidansu sai ga mahaifinta a zaune. Annabi Musa ya bashi labari ni ne kaza shi ma lokacin bai san waye ba shi ma ya masa bayani. Wasu masu tafsiri sun ce Annabi Shu'aibu ne, wasu sun ce a'a Madiyana da aka ambata ai ba a lokacin Annabi Shu'aibu bane, wani dai mutumin kirki ne cikin mabiyan Annabi Shu'aibu da ya rayu zuwa lokacin. Almuhimmu dai sun hadu da wani mutumin kirki. To sai ɗaya daga cikin ƴan matan nan guda biyu ashe tana son Annabi Musa. Tace ya abatista ajirhu inna khairal man ista'jarta al-qawiyyul amin. Baba, a bashi aiki. Ka dauke shi aiki ne makon mu mata muna fita kiyo. Gashi ba ko yazo bai da aikin yi. A karbi CV din sa bashi aiki baba. Inna khairal man ista'jarta al-qawiyyul amin. Ai wanda ake daukan aiki dama ana son mutum ya zama mai amana kuma ya zama mai karfi. Haka ce to ina ta gane amanarsa da karfinsa har ta bada wannan ta cika masa CV haka da waɗannan abubuwa masu girma. Aka ce ta gane karfinsa yadda ya je shi kadai ya bude rijiya mai wahala budewa ya shiga turmutsutsu ya ebo musu ruwa ya ba dabbobinsu. Sannan ta gane amanarsa da yace ni in shiga gaba ke ki bina a baya saboda ki nuna min gidanku. To shi kuma baban sai yace to zan baka auren ɗaya daga ciki domin wacce take son sa watakila kuma shi ba ita kuma a cikin bin. Shi yasa bai ce to zan baka wannan ba. Sai yace ni uridu anunki haka hidabna tayya hataini ala anta ajurani thamaniya hijaj. Ina son aura maka daya daga cikin ƴaƴan nan nawa mata guda biyu amma za ka yi min ciwo na shekara 8. Fa in atamamta 10 min indika. In kaga za ka yi shekara 10 kana min ciwo shine sadakin ƴata ban fata kura maka ba. Amma uridu an ashuka alayka. Annabi Musa yace ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. In na dauki 8 din ko na dauki 10 babu damuwa. Ma'ana ya yadda kenan. Zai yi wa baban su ciwo na shekara 10 shine sadakin aure. Aga sarkin shanu wani yazo ka ce ga shanun ka ta a bayan gari. Ya je ciwo na shekara 10. To saboda haka Annan Musa ya gama wannan mudda ta ciwon nan aka bashi matarsa ya dauke ta kuma ya koma Masar. Shine kuma wasara bi ahlihi da aka yi ta bayani ahlihi suka yi ta tafiya da matar. Shi ma kuma ya nuna mata halacci domin da ya zo ya ji suna jin sanyi ya ce ku tsaya a nan zan je ga wutacen na hango in je in kawo muku abin da za ku ji la'allakum tasalun. In kawo muku abin da za ku dan ji dimi da shi. Kun ga yadda ya tsayawa matarsa wajen nema mata abin da za ta ji dimi da shi. Ashe wannan kuma alama ce Allah ne ya kira shi gurin ya bashi wahayi. Ga wannan kisa tana cike da bayani akan mata ko mun kawo guda nawa? Guda biyar. Mu koma kisa Annabi Yusufa. Annabi Yusufa alayhi salatu wassalam a cikin kissarsa na farko babarsa ta fito wa rafa abawaihi alal arshi wa kharu lahu sujjada. Babansa da babarsa sun fito a cikin kissar. Sannan na biyu Zulaikha wannan mai sarauta din da ya taso a gidanta sannan matan nan da kansa ya dauke su suka dinga yanyanke hannayen su ko inda su ba sun fito a cikin kissar can zamu iya cewa mata da yawa nan kuma na cewa mace guda daya an samu kenan dandazon mata da kuma Zulaikha da kuma mahaifiyarsa sun fito a cikin wannan kissa sannan muka dauki kissar Annabi Ibrahim ai matarsa ta fito a kissar ko aina ta fito fa dahikat fa basharna ha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub qalat ya waylata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib qalu a ta'jabina min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidum majid anna ibrahim matansa biyu ne akwai hajara akwai wa akwai sara Sara tu ita ce uwar gida ita ce yayi doguwar tafiyar nan da ita zuwa Masar a lokacin da sarki yake kwace mutum mata da suka zo suka hadu ya so ya kwacewa Annabi Ibrahim mata sai tayi addu'a tace ya Allah idan dai na fito hijira nayi imani da annabinka karka ba wannan kafiri nasara a kaina da ya kawo hannu zai taba ta sai Allah ya murgude hannun ya kawo hannu Allah ya murgude hannun ya san wannan mai murgude hannun fa ba wasa bace wannan tunda ake murguda hannun da zai taba tuto ba ba abin wasa bace da aka yi sallame ta ya mata kyauta a cikin kyautar ya bata Hajara an ce ita kuma Hajara ɗan wani sarki ce wanda suka yi fada da sarkin Masar na lokacin da ya kashe sarkin sai kwato ita imai da ita baiwa to da yaga cewa yanzu yana son hanya da zai kubuta da ita sai ya bawa Sara ita kuma Sara tu sun yi shekaru da Annabi Ibrahim ba taba haihuwa ita kuma da yake mata irin na da sai tace ta yanta Hajara kuma ta yadda Annabi Ibrahim ya aure ta kamar yanzu ne ki yi dashi ki tara kudin ki da yawa sai mijinki ya dawo ki ce mai gida wallahi na dade ni kadai shi yasa nayi dashi na tara kudi miliyan 10 ga su mai gida da Allah a samu mun abokiyar zama zaki iya to abinda Saratu tai kenan laki ya ba to Saratu tai ta bawa Annabi Ibrahim Hajara ya yanta ta ya aure ta sai Allah ya bawa kuma amariya ciki sai kishi ya tashi uwar gida ta haifi danta Annabi Isma'il kyakkyawan gaske kuma ibiyo babansa kwabo da kwabo sai kuma uwar gida kishi ya tashi sai yan rigima ya fara dan motsawa amma da yake mace ce mai tsoron Allah sai ce Annabi Ibrahim ni ina ga kadan nisan ta tsakaninmu da ita saboda ina ganin jaririnta ko tana gani na akwai matsala to shine ya dauke ta ya dinga tafiya bai tsaya ba sai da ya kai ta Makka ita ce ta kafa garin Makka da danta Isma'il ya aje su anan shine dalilin kafo garin Makka wannan sa'ayi da gwamna safa da Marwa da muke asali ta fara yin safa da Marwa ita kuma daga baya da ita ma ta bawa Allah al'amari ita kuma sai Allah ya bata da Ishaq ya haifi Yaqub ya haifi Yusuf daga nan aka samu zuriyar annabawa da yawa a zuriyarta saboda hakurinta ita kuma ita ko bata haihu ba sai an ce sai da ta kusa 80 shi yasa da aka yi mata bishara ta samu da ta kyalkyale da dariya ta ce ni tsohuwa da ciki fa basharna ha bi ishaq wa min wara ishaq qala ya waylata a alidu wa ana ajuzu in haihu ina tsohuwa wa hadha ba'li shaykha ga mijina dattijo inna hadha la shay'un ajib wannan abun mamaki sai malaka ce a ta'ajabina min amrillah ke al'amarin Allah ana mamaki shine Allah ya bata Ishaq ya fi Yaqub ya fi Yusuf ga sunan annabawa suka ta fitowa ta zuriyarta kun ga waɗannan mata masu albarka sannan muka koma kissar Annabi Nuh anan ne aka fara samun kangararrun mata matarsa ita ko bata ba Annabi Nuh ba bayan bata yi imani da shi ba kuma ta shiga cikin masu fada da shi da haka Allah ya ce Annabi Nuhu zan tseratar da kai da zuriyarka banda matarka banda danka an ce ita ta haifi ma dan ita wata ranka tashi aure ka zabi mutuniyar kirki kaga ita uwar ta kangare danta ma ya kangare yace zo mu hau jirgi yace ba zan hau ba sai Annabi Lut shi ma aka naka samu kangarariyar mata ta haifa masa yaya mata amma da azaba ta zo Allah yace zan tseratar da kai da kowa amma banda ita idan azaba ta zo ku fita da asuba kakkui waiwaye amma matar ka za ta waiwayo saboda rugujin halaka zai sa ta karye dokar Allah ta waiwaya inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu biqareeb suka fita sai ta ji ruguji ana halaka mutanen sai ta waiwaya tana waiwaya sai Allah ya maidaita ciki ya halaka ta kun ga daga nan an samu matar Annabi Nuh da mata Annabi Lut da mata cikin halakakku sannan muka duba kissa Annabi Zakariya shi ma Allah ya ga kissa tare da matarsa ta haifa masa Yahya rabbi la tazamni fardan wa anta khairul warithin fasajabna lahu wa habna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja idan kanu yusta'una fil khairati wa yad'una na ragaban marhaba wa kanu lana khashi'in in muka duba kissa Annabi alayhi salatu wassalam zamu ga matansa sun fito ya nisa Annabi matansa guda nawa ne guda 10 11 kulli azwajika su 11 wa banatika su nawa yayansa guda nawa guda 4 mata banatika guda 4 mata da matansa guda 11 to kissarsa ta fito a cikin alqur'ani sannan muka dauko Zainab wato Zainab bintu Jahash an yi magana aurenta a cikin suratul Ahzab muka dauko kissa Nana Aisha da Hafsa an yi magana a cikin suratul Tahrim lima tuharribu ma ahalla Allahu laka tabtaki maradata azwaji ita ma ta kissa ce ta faru a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta jawo sauka wannan sura akan maganar zuma ko akan wata sadaka kissa tana da tsawo ita ma almuhimmu dai kun ga mata sun shigo in muka fito kissar Abul Tabbat yada Abila Habin wa Tabba Ummu Jamilin ta fito daga kabilan Banu Umayya Abu Lahabin ya fito daga kabilan Banu Hashim suka hada kai da miji da matar suka yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsine wa mijin ya tsine wa matar ya kuma halaka su kuma duk wannan labari muka duba kissa Annabi Sulaiman Bilqis mai gadan sarauta ta fito wacce ta yi mulki ta yi sarauta kuma daga baya ta zo ta musulunta a hannun Annabi Sulaiman kuma ta fito to waɗannan duka kissoshi da nake gaya muku duk suna nan alqur'ani ko wace kissa da a ce da lokaci muka dauke ta akwai darussa mai yawa a ciki amma yanzu kun gane ashe qur'ani yana tafiya da mata a cikin komai na rayuwa da ma Allah ta'ala ya tashi ba da mukami guda 10 sai ba maza mukami 10 ya ba mata mukami 10 yace me innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal-khashi'ina wal-khashi'ati wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqati was-sa'imina was-sa'imati wal-hafidhina furujahum wal-hafizati waz-zakirina Allaha katsiran waz-zakirati duk wadannan mukamai guda 10 sai ce a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima kun ga wannan shine mata a cikin alqur'ani wanda na baku haƙƙi a gare su da za mu dauki kissa su ɗaya bayan ɗaya sai mu kwana uku anan muna bayanin su amma yanzu kun gane alqur'ani ya shigo da maganar mata sannan na ga muku manzo Allah ya kwato mata yancin me yancin rayuwa na biyu yancin ilimi na uku yancin gado shine ban faɗa ba yancin gado dan an tashi rabon gado ba a ba mata da Allah ta'ala zo sai raba gado kashi 6 ko ina mata sun fito mace tana cin 1/8 tana cin 1/6 tana cin 1/4 tana cin 1/3 tana cin 2/3 tana cin rabi tana cin duka din kika shiga masalan gado zaki ga mata inda take cin 1/8 tumunin ta kaba ko inda suke cin 1 bisa 6 a matsayin ta na uwa ko kaka ko kaza ko kaza inda suke cin 1 bisa 4 a matsayin ta na mata inda suke cin 1 bisa 3 a matsayin ta na uwa inda suke cin 1 2 bisa 3 a matsayin ta na ƴa uwa ko ƴa ko shikikiya ko li abdiya ko ƴar uwa ko jika inda suke duk da sharuɗa inda suke cin rabi inda suke cin duka inda suke cin sulusani duk yoban gado sai da Allah zuba mata a ciki sannan na hudu yancin zaɓan miji a lokacin aure dan za ai aure ba za ga miki mijin za a baki ba sai dai ki ga na daura aure ce wai auren wa ake daura a ce naki ne mana to mijin fa ce to sai kin san waye kawai ki shirya ki tare sai musulunci ya ce in za a aure da mace a dinga jin ra'ayin ta tukunna a dinga shawarta a dinga ga ya mata waye mijin in ba ta so a fasa in tana so ai haka uban ka zo da miji ce je ka ku daidaita to kafa san kyata tana son tsafta tana son kulliya tana son manganu masu dadi kuma tana son kyauta ungo 1000 ba ta ungo iPhone 60 ba ta okay ta ku tafi Shoprite insha Allah zaka shawo kanta kaga uba ya baka hanyar da zaka shawo kan yarsa to in kuka daidaita shikenan bawa sai ya gama wannan kautu sai ba na so yace kaji fa to ta ce ba ta so sai kai hakuri sai wani lokaci البكر تستأذن وإذنها سماتها الطيب حق بنفسها من وليها وسنا ابن نبير مسألة ربان بعد صداقي دان أن تاشي بعد صداقي وباكي باي تشيني سألة وآت النساء صدقاتهن نحلا وبا ماتا صداق انس أحنس وسنا مسألة تشدا مسألة شقاء عبادة كاسوانش duk wata ibada da Allah ya ce ayi mata masu yi suna imani suna azumi suna salla suna zakka suna haji suna umara suna bayarwa ana basu suna kyauta ana musu suna sadaka ana musu suna wasiya ana musu din dangin ibada dawafi mata na yi sa'i mata na yi kwanan arfa muzdalifa jifan shedan ba abinda aka dau duk mata suna yi suna farilla suna nafila suna azumin farilla suna nafila kuma ka ba su dama su ninga siye da siyarwa akwai nana Khadija yar kasuwa ce ko akwai nana Ummu Haram yar kasuwa ce akwai Ummu Salama tana kasuwanci akwai Ummu Sulaimi tana kasuwanci akwai Zainab bintu Jahash tana kasuwanci akwai Ummu Mubashir tana yin noma akwai Ummu Yaqub tana karantarwa suna nan nafi da su mata wajen guda 70 a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin sana'o'i da suke akwai ungozo ma akwai mai mikiyaji akwai masu kwalliya na kai amarya su suke wa amarya kitso su yi mata kunshi su koya mata girki su koya mata abinci su koya mata zaman aure sana'a su kenan akai musu amarya su koya mata zaman aure akwai masu sana'ar wato dinki akwai masu ungozomanci akwai masu kaza duk waɗannan mata a zamanin Annabi suna waɗannan sana'o'i kun ga ashe addinin musulunci yanzu an tashi bayani ya ba mace girma ko bai bata ba ya ba mace kima ko bai bata ba ya ba mace daraja ko bai bata ba to alhamdulillah sai tambaya ta cikin matan da na faɗa alqur'ani a kisoshi daban-daban zaki iya kawo guda biyar wace ce zata kawo guda biyar to bismillah sai kika fara daga hannu bata miji awo guda biyar daya a ba maji akwai Asiya bintu Masahir ita ce wa Fir'auna ita mumina shi ba mumina daya akwai wafi Annabi Musa biyu akwai yaya Annabi Musa uku akwai Zulaikha ta lokacin Annabi Sulaiman Zulaikha lokacin wata zo lokacin Annabi Yusuf na'am saura daya Bilqis ita kuma a lokacin Annabi Sulaiman abu ya zo daidai sarkin Shanu ta ba da amsa daidai za a mata to tambaya ta daya ta bi dama tambaya bi ce kawai tambaya ta biyu abubuwa guda shida da musulunci ya kwato wa mace yanci akai waɗannan na lissafa wa za ta lissafo su duka guda shida kaga da ba sa daga hadu to da za a fara waje ta fara daga hadu waje ta fara daga hadu je kika fara daga hadu to bismillah an yi ittifaqi je kika fara daga hadu to bismillah to na daya isa a bakin ki yancin rayuwa haka ne ko da ana kashe mata musulunci yazo ya ba su yancin rayuwa daya da ma karatu musulunci yazo yace ai karatu ko manzo Allah ya buɗe makaranta karanta su nawa kenan biyu yancin gado da ba a ba mata gado musulunci yazo ya rabu gado har da su da san sadakin an ba uba sai saka a jihunsa Allah ya ce wa atun nisaa sadqatihinna lihila aba sadakin su hudu ba zaben miji sai a zabo miki zaka ce ke ma a tawara da ke sai in kina so la ilaha illa ta ci ne ke ma kin samu 100 inji sarkin shafi to Allah ya muku albarka yadda muka yadda Allah ya mace al'umma annabi ya mana albarka da kasancewa musulmi mabiya manzo Allah Allah ya mana albarka duk masu bukata ta alheri a cikin ku Allah ya biya musu masu damuwa Allah ya yaye musu masu neman ilimi Allah ya bude basira su gane ilimin wanda suke da aure Allah ya zauna da su lafiya da mazajensu wanda ba su aure ba Allah ya kawo musu maza na gari masu rashin lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya kara musu lafiya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu bakin ciki Allah ya yi musu ya sa musu farin ciki wanda suke cikin farin ciki Allah ya kara musu wadanda suke da yaya Allah ya yayan albarka wanda suke da kangarin yaya Allah ya shirye su cash down lalle sarkin shafu ka cika fara da cikawa malama ilahi zo ki karbi 100 da sarkin shafu Masha Allah. Ke ma zo ba ka buɗe ni da sai shi shadu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim.